ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك أقوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na Asabar. Yau muna 15 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443, wanda kuma ya zo daidai da 16 ga watan hudu miladiya ta 2022. A wannan majalisi da muke tafsiri alqur'ani mai girma, da kuma muna cikin tafsirin surat al-hajj, inda ba mu gushe tafsirin a tafsirin aya ta 17 cikin wannan sura ba. Kafin mu shiga, akwai sanarwa, akwai yayan Sardaunan Misau Alhaji Ahmad Iliyasu, shugaban kwamitin tafsiri da wannan masallaci. Allah ya wa yayansa sarkin yakin Misau Alhaji Baba Akuyam, Allah ya masa rasuwa. Za ka yi masa addu'a, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta, Ubangiji ya sa aljanna ce mako masa, Allah ya alkinta masa bayansa, Ubangiji ya haskaka masa makwancinsa. Marasa lafiya, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya. Wanda suke kwanciya asibiti, Ubangiji ya ba su lafiya. Masu lafiya, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara musu lafiya. Allah ya ji ƙanmamatan mu gaba ɗaya. Kamar yadda muka saba, mukan ansa wasu daga cikin tambayoyi. Wanda yana tambaya cewa sai da yawa yakan ji mutane bayan kammala salatin tarawih suna yin azkar irin waɗanda ake yi bayan sallar farilla, shin haka ya halatta ne? Baya daga cikin sunna azkar ɗin da ake bayan sallar farilla kai shi bayan nafila. Idan zikiri kai wannan wanda yake buɗaɗɗen zikiri, wanda babu komai, amma zikirin da aka san ana yin shi na bayan farilla, wanda a bayan farilla ake yin sa, sai dai ta kofar zikiri kuma a buɗe take. Duk sanda ka so ka yi zikiri, kana iya ambaton Allah, amma ba wai waɗancan da aka shar'anta a bayan farilla ba. Sallar tarawihi nafila ce, ba farilla ba ce. Wannan yana tambaya ne cewa zai iya yin addu'ar sallar istikhara bayan ya gama sallar wata nafila kamar salatul duha ko raka'atul fajr. Dama abinda ya zo cikin hadisin Jabir shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idha hamma ahadukum bi amrin falyarka raka'atain min ghairi al-fariida. Wanda ya himmatu ko ya niyyar wani abu, wani abu yake ransa, to ya yi raka'a biyu wadda ba farilla ba. Saboda min ghairil fariida, wanda ya kunshi dukkan wata nafila, ko dai ya zanto nafila ce wacce take sananniya kamar raka'atul fajri ko abin nan sallar walaha ko tahiyyatul masjid. Idan mutum ya yi raka'a biyu, to yana iya addu'ar istikhara a bayanta, ba wai tana da wasu raka'o'inta ne nata na musamman ba. Abinda kawai ake bukata ta zanto bayan raka'a biyu wadda ba ta farilla ba, saboda haka mutum zai iya yi a bayansu. Yana neman karin bayani game da fadar annabi sallallahu alaihi wasallama, wa alayka bi zati dini tarimat yadak. Wani hadisi ne sahihi na annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa tunkahul mar'atu li arba'in, لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فعليك بذات الدين تربت يداك انا اورا مجدن دن ابو هدو ko dai saboda kyanta ko saboda dukiyarta ko saboda asalinta ko kuma saboda addininta annabi yace to ina umartar ka da auren mai addini fa alayka bi zati addini ina umartar ka da auren mai addini taribati yadaka ba haka ba sai hannunka sai kamfa wato sai ka samu rashi a wannan hadisi yana nuna mana irin dabi'a ta mutane wajen auratayya sukan so su yi aure saboda ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa biyu ko don mace tana da kyau wani zai so ya aure ta ko kuma don tana da dukiya wani yake son auren ta wani kuma saboda asalinta daga gidan da ta fito da dangantakar da take da shi wannan za ta sa ya aure ta wani kuma saboda addininta shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba maka mai addini cewa ita ce game da komai wato da a ce za a baka zabi tsakankanin hudu din nan ɗaya mai addini ɗaya mai asali ɗaya mai dukiya ɗaya mai kyau to ka zabi mai addini in ka samu wacce ta hada hudu gaba ɗaya shikenan ka samu abu mai wahalar samu wato za ka samu mai addini mai asalin mai kyan mai dukiyar to kaga shikenan sai dai wannan ba kasafe akan yi wannan tsuntuwar ba in ka yi tsuntuwar shi kenan ba wai ana nufin cewa haramun ne in tana da waɗannan ka aure ta ba a'a ana faɗar irin ɗabi'un mutane wajen auratayya wani saboda kaza wani saboda kaza wani saboda kaza to sai annabi ya maka zaɓi cewa to kai in ka tashi ka dubi ɓangaren addini to haka nan ita ma mace in za ta yi aure ta dubi mai addini annabi cewa idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan wanda kuka yarda da addininsa da halayyarsa ya zo wajen neman aure ku auren masa kaga sai annabi ya ce addininsa da halayyarsa saboda ka ana son auren mace ta kware mai addini saboda komai daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu zai iya gushewa in banda addinin mutum ya rike addininsa shine har ya mutu addininsa yana nan sai dai ma ya karu amma in kyau ne zai iya dakushewa idan wata dukiya ce ana iya rasa ta idan wani asali ne asali yana iya lalacewa saboda ka addini shi yake wanzuwa
a'udhu billahi minash shaitanir rajim الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد
الله مدوكاكين سركي يجي إن الذين آمنوا للي ودن دسكي إيماني والذين هادوا لودن دسك زم يهوداوا والصابئين دسابئاوا والنصارى لودن دسك زم النصارى والمجوسى دمجوساوا والذين أشركوا لودن دسكي شركا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة للي الله زي ربا مسقدما لنقوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد للي الله ميغنن كوميني وانا آية مفارة تفسير انتا أجيا الله سبحانه وتعالى يا أبا جوانا نن ونجوي ما سوري كده الديني دبان دبان قداشدا يا أبا جمو مني sannan yahudawa da kuma sabi'awa sai nasara da majusawa da kuma mushrikai Allah ya ce to waɗannan duka ubangiji zai raba musu gaddama ranar gobe kiyama mun ce allazina amanu ana nufin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda suka yi imani da Allah shi kadai ne abin bauta suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka yi imani da alqur'ani suka yi imani da sauran shika-shikan imani duka wannan su ne allazina amanu sannan alladhina hadu su kuma su ne waɗanda suka ce Yahudawa ne wato waɗanda suka bi addinin Annabi Musa alaihi salam suka yadda da shi mun yi bayani akan wannan suna nasu alladhina hadu me yasa aka kira wasu da wannan suna wasabiina da kuma sabi'awa sabi'awa kamar da je muka fara magana akan su cewa wata daddiyar al'umma ce wanda ta gabaci Yahudu da Nasara wato akwai su tun kafin ma a Yahudawa ko Nasara muka ce wannan al'umma ta sabi'awa sun kasu gida biyu akwai sabi'awa waɗanda suke al-hunafa al-muwahhidun waɗanda suke kan hanya da take madaidaiciya masu kadaita Allah subhanahu wata'ala ba sa shirka akwai kuma sabi'awa waɗanda suke mushrikai masu hada Allah subhanahu wata'ala da wani masu bautawa taurari masu bautawa rana da wata to na farko waɗanda suke al-muwahhiduna sabi'awa masu tauhidi waɗanda suka kadaita Allah subhanahu wata'ala ba su yarda su bauta ma wani ba shi ba waɗannan su ne Allah subhanahu wata'ala ya yabe su ya kuma yi musu alkawarin lada a cikin suratul baqara Allah ce innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ce innal ladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani wal ladhina hadu da waɗanda suka zama yahudu wan nasara da nasara was sabiina da sabi'awa man amana billahi wal yawmil akhir wanda duk yayi imani da Allah yayi imani da ranar lahira wa amila salihan ya kuma yi aiki na kwarai Allah ce falahum ajruhum inda rabbihim to waɗannan suna da ladan su a wajen ubangijin su wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kuma babu wani tsoro tare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba don haka Allah subhanahu wata'ala a wannan ayar ya yabi waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar lahira suka kuma yi aiki na kwarai ubangiji ya ambace su su hudu ya ambaci mu'minai cikin wannan al'umma sai yahudu da nasara da kuma sabi'awa to waɗannan duka sun kasance suna yin addini al'ummar yahudawa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin annabi Musa alaihi salam sun kasance sun bi annabi Musa alaihi salam sun yi imani da shi suna aiki da at-taura kafin a shafe aiki da ita kuma kafin a jirkita ta a caccanza ta haka nan waɗanda suka rike addinin annabi Isa alaihi salam da suka yi imani da shi a zamaninsa suka yi aiki da abin da ya zo da shi kafin a goge shari'ar annabi Isa alaihi salam da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a canza ita ne jilar kanta a jirkita ta a ainihin shigar da ƙarerai a cikinta kafin wannan to duk waɗanda suka yi imani daga cikinsu to waɗannan suna da ladansu a wajen ubangijinsu haka nan sabi'awa waɗanda suka kasance kafin zuwan annabi Musa kafin zuwan annabi Isa alaihi salam wanda suna bin addinin annabi Ibrahim alaihi salam al-hanif wanda ya karkace wa dukkan wata shirka ya riƙi bautar Allah subhanahu wata'ala tun gabanin saukar at-taura tun gabanin saukar linjila to waɗannan ubangiji subhanahu wata'ala ya yaba musu sannan daga baya aka samu sabi'awa waɗanda su kuma suka ƙirƙiri shirka suka zama mushrikai suka riƙa bautawa wasu taurari da wata da sauran wasu halittu da suke samaniya a cikinsu aka samu al-falasifatul mushrikuna malaman falsafa mushrikai waɗanda suka fito daga cikinsu da dama daga cikin al-falasifa al-qudama malaman falsafa wato na farko wato malaman falsafa na farko sun kasance masu bautar Allah ne shi kadai ba sa shirka da shi suna yin imani da Allah subhanahu wata'ala shi kadai a matsayin abin bauta kuma shi ne ya fara da duniya ba sa cewa duniyar nan wani abu ne wanda yake dawwamamme malaman philosophy na farko sun yi imani da al-ma'ad cewa akwai ranar da za a sake dawo da halittu kuma waɗannan jikkuna da suke mutuwa Allah zai kuma dawo da su wato sun imani da ranar lahira to waɗannan su ne sabiuna da Allah subhanahu wataala ya ce falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun su ne sabi'a wanda Allah subhanahu wataala yake cewa suna da ladan su a wajen ubangijinsu kuma babu wani tsoro tare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba amma sabi'a wanda suka zo daga baya waɗanda suka koma addinin shirka addinin bauta ba wani ba Allah ba addinin bautar taurari su sun yarda da cewa duniyar farariya ce ba wai dawwamammiya ba ce sun yarda da cewa akwai wanda ya farar da ita to amma duk da haka sun zanto suna bauta wa Allah tare da gumakan da suke ko kuma tare da taurarin da suke bautawa kamar dai yadda larabawan makka larabawa suka kasance kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sun yarda da samuwar Allah amma wannan bai hana su bautawa gumaka ko su bautawa musu tare da Allah ba to haka nan su ma sabi'awa daga baya suka koma to waɗannan ubangiji subhanahu wataala ya ambace su a nan gaba ɗayan su wato da waɗanda suka yi imanin daga cikin su da waɗanda ma ba su yi imanin daga cikin su ba sannan Allah ya ce wannan nasara da kuma nasara wanda su ne mabiya annabi Isa alaihi salam nasara wasu malamai sun ce nasara jam'i ne na nasran kamar nadman da nadama a larabci akan ce nadman ɗaya kenan nadama da yawa haka nan nasran ɗaya kenan nasara da yawa ta mace kuma a ce mata nasraniya wannan ya'ul ɗin da take cikin nasraniyun sun ce ya'ul mubalaga ce kamar ahmariyun a ƙara masa ya ahmar ja ana so a nuna jawur a ce ahmariyun a ƙara masa wata ya ta mubalaga to an kirawo su da wannan suna nasara saboda a farkon al'amari sun kasance tare da annabi Isa alaihi salam kuma sun taimaka masa wajen yaɗa da'awarsa lamma ahassa Isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah saboda haka a farkon al'amari sun kasance tare da annabi Isa alaihi salam suna almajiransa al-hawariyun sun kasance tare da shi kuma sun taimaka masa wajen yaɗa da'awarsa to daga nan suka samu wannan suna nasara kamar yadda wasu malamai suke gani a lokacin da wasu kuma daga cikin malamai suna ganin nasara ɗin nan jam'i ne na nasraniyun wanda asalinsa nasiriyun ne aka juya shi kuma nasraniyun nasiriyun shi ne wanda yake da dangantaka da garin nasira nasira kuma kamar yadda aka sani gari ne sananne a Palestine wanda a nan ne annabi Isa alaihi salam ya taso ya girma to duk waɗanda suka bi to wannan gari shi ake jingira annabi Isa alaihi salam zuwa gare shi lokacin da yake da rai ke cewa nasiriyun wato mutumin nasira to kuma duk wanda ya bi wannan wato ya bi addinin da ya zo da shi shi ma sai ake kiran shi nasiriyun to da ƙarshe kuma aka mai da shi nasraniyun ya koma nasara ala ayi halin dai in aka ce nasara ana nufin masu bin annabi Isa alaihi salam da littafin da ya zo da shi wato al-injila wanda suka karbi wannan littafi a matsayin littafin suka yarda da annabi Isa a matsayin shine annabinsu sannan al-majus Allah ya ce wal majusa da majusawa majusawa su ne masu bautar wuta a asalin addinin al-majus majusawa su ne wadanda suke tabbatar da cewa akwai alloli guda biyu akwai allan alkhairi kuma akwai allan sharri Allah alkhairi shine Allah haske Allah sharri kuma shine Allah duhu wadanda su ne mutanen farisa inda kasar da ake cewa Iran a yanzu to asali wadanda su ne majusawa wanda suka yarda da cewa akwai alloli guda biyu in ba a manta ba lokacin da muke tafsirin suratul nahl la tattakhidhu ilahaini ithnain ka ku riƙe alloli guda biyu mun yi magana akan cewa waɗanda suke riƙar alloli guda biyu su ne waɗannan majusawa waɗanda suka yarda cewa akwai allan haske akwai kuma na duhu daga wannan ne sauran kuma a rassa na addinin majusanci ya samu akwai reshe da ya yi ta yi daga baya asali akwai wani wanda ake kira kiyomas wanda shine farkon wanda ya assasa shi wannan addini Kiyomas shine farkon sarkin da ya sarauta a Farisa kasar Rum a kasar Iran a tun za wato daddun zamani ana cewa tun kafin ma zuwan annabi Ibrahim alaihi salam shine farkon wanda ya sarauta a wannan kasa a zamanin sa suna masa laƙabi da kiransa Zarwan wato zamanin shi wannan sarki Zarwan suna nufin al-azal wato abu da yake ba shi da farko tun fil azal akwai shi to wannan su ne asalin assasa addinin majusanci a da farko addinin ana kiran shi Zarwaniya da suke tabbatar da cewa akwai alloli guda biyu akwai Yazdan Allah al-khairi akwai Ahrumun shine Allah sharri suna cewa da farko shi Yazdan shine Allah da yake guda ɗaya tilo na fil azal na tun tale da macen akwai shi shine Yazdan sun ce haske ne shi kuma sai dai shekara 990 yana a matsayin shi kadai baya da wani abokin tarayya to kawai sai yayi tunani wani tunani sai ya zo masa a ransa cewa yanzu da za a samu wani Allah irinsa ta yaya za su fafata to kawai wannan tunanin nashi kuma sai ya haifar da wani Allah shine Ahrumun din shine Allah sharri shi kuma sai ya zanto Allah duhu ne to tun daga lokacin da wannan Ahrumun din ya samu a dalilin tunanin shi wannan Yazdan din to sai ya zanto kuma ba zaman lafiya tsakanin su to suka yi tafafatawa tsakanin shi Ahrumun Allah sharri Allah duhu da kuma Yazdan shi Allah haske Allah alkhairi da shine Abul Ala al-Ma'arri a cikin luzubiyyat dinsa yake ishara zuwa ga wannan tatsuniya ta su yake cewa qala unasun batilun za'muhum faraqibu Allah wa la taz'umun fakkara Yazdan ala ghirratin fasiga min tafkirihi Ahrumun yake cewa fakkara Yazdan yake cewa qala unasun batilun za'muhum wasu mutane wanda suke magana ta ƙarya ce faraqibu Allah yace ku ji tsoron Allah ku daina ƙarya ce fakkara Yazdan suna cewa wai Yazdan shine wannan Allah nasu na ƙarya na haske yayi tunani ala dirratin wato tunanin kawai ya fado masa kwatsam a zuciyarsa fasiga min tafkirihi Ahrumun daga nan sai aka kera shi Ahrumun daga wannan tunanin nasa to saboda haka daga wannan lokacin masu wannan addinin suke da aqidar cewa wannan allolin guda biyu su ne suke tafafatawa a duniya kuma za su daina fafatawa ba duk da kaga sharri yana ta yaduwa to shi Ahrumun din shi da yayi nasara a wurin inda kaga kuma alkhairi yana bazuwa to shi Yazdan din shi ne yayi nasara a wurin in kaga mutum yana aikata alkhairi to wannan yana tare da shi Yazdan ne in kuma ka ganshi yana aikata sharri to wannan ya zama dan kungiyar ko dan addinin Ahrumun to haka suke cewa to daga nan daga wannan addinin ne aka samu kuma wasu addinai a kasar Farisa din sun yi ta wato bayyana wanda duk kuma suna komawa ne zuwa ga wannan tushen kamar Zaradashtiya Zoroastrianism wanda su ma kusan abinda suke faɗa shine irin wannan sun bayyana tun a ƙarni na shida kafin haihuwar annabi Isa alaihissalam suka bayyana wanda su waɗannan su ne suka shahara da shi sunan Al-Majusiyya ɗin su waɗannan daga bayan wannan Zarnadiya ake kiransu to daga Zarwaniya ake kiransu daga nan kuma da waɗannan suka bayyana su wannan Zaradashtiya ɗin Zoroastrianism sai ya zanto su aka fi sani da suna Al-Majusiyya wato Majusawa sun bayyana kafin haihuwar annabi Isa alaihissalam da ƙarni shekara 600 kuma su ne waɗanda suke kiran ilahul khair wato Allah suna alheri suke kiran shi Ahura Mazda ko kuma Urmus ko Hurmus shine Allah alheri shi kuma na sharrin suna kiransa Ahrumun kamar yadda ya gabata wannan su ce da shi na alherin sai su ce da shi shine haske to shi yasa suke bautar wuta kamar alama ce da take nuni zuwa ga shi Allah nasu na alheri da wato ita wuta din kamar bayyana ce ta Allah suna alheri a tare da ita shi yasa suke sai suke bautar ta har yanzu zaka ga cewa mutanen Farisa suna girmama wuta kwarai da gaske har da sun shiga musulunci sun karbi addinin musulunci suka koma shi an cin su to amma wannan maguzancin har yanzu yana tare da su shi yasa zaka ga abubuwan su da yawa sai kaga batun wuta duk shekara suna idin wuta din kanta zaka an kunna wuta an zagaye ta ana ta wasu wasu abubuwa zaka wasu shi'a na wasu wurare ma zaka ga wai duk cikin san Ahlul Bait ma har kaga an sa garwashi ana tattakawa da sauran abubuwa irin wannan duk wanda yana komawa ne zuwa ga asalin addinin nasu na Zoroastrianism sannan ita wannan shi wannan majusiyar ta fadada har ma suka yi da'awar cewa suna da wani littafi wai shi Zen Avesta din wai littafin su ne wanda ya kunshi shari'ar su wanda a cikin abin da aka shari'anta musu shine kasu yadda su bauta gumaka kasu rika bauta gumaka in a ce gumaka ana nufin wani sassaƙaƙƙen itace ko wani ginannen dutse ko wani abu irin wannan amma dai za su bauta wuta sai dai ka a bauta gunki shi ya zira cikin abin da shi Avesta ya karantar da su kenan shari'ar su sannan almanawiya ta bayyana ta ma shi ma addini ne amma da ya samu shi ma tushe daga Zarastiya din daga nan ya samu tushe shi ma wannan almanawiya din manichaeism suke ce masa da turanci shi wannan addini ana suna tura suna wato suna dangana shi ne da wani wai shi ma ni wanda ya bayyana a zamanin wani sarkin su da suke kira Sabor dan Ardashir a zamanin sa ne shi wannan mani ya bayyana ya kirkiro musu shi kuma wannan addinin na almanawiya tsakanin shekara ta 238 zuwa shekara ta 271 bayan haihuwar Annabi Isa alayhi salam sannan bayan shi aka ƙara samun wani bangare na majusanci har ila yau sake bayyana shine almazdakiya mazdakizm ya bayyana shi ma wanda shi ma reshe ne daga cikin wancan reshe na majusawa shi kuma ana jingina shi ne zuwa ga mazdak mazdak ce shi ne farkon wanda ya fara kirkirar addinin daga karkashin addinin majusan shi na asali a zamanin wani sarki Qubaz tsakanin shekara ta 487 zuwa shekara ta 523 bayan haihuwar Annabi Isa alayhi salam da almazdakiya mazdakizm da shi wancan almanawiya manichaeism dukkaninsu kusan abu ɗaya ne wato suna ɗauke da aqidar ibahiyya cewa komai halal ne kusan ka iya cewa shine aqidar gurguzu ta farko kafin ai modernizing dinta ta koma gurguzu ta su Karl Marx ta su Lenin kusan waɗannan su suka fara asasa aqidar gurguzu da cewa dukiya da mata duk wannan tarayya ne ba wani wanda zai ce ya mallaki nashi su almazdakiya da almanawiya kusan haka cewa ba wanda zai iya cewa wannan dukiyarsa ce wannan matarsa ce wannan dukka kowa yana da tarayya a cikinsa to kusan aqida ce ta ibahiyya sun zo don su halattawa kansu komai wato don kamar a sassauta tsananin da yake cikin Zaradashtiya suna da tsari wajen hana abubuwa da haramta abubuwa shi kuma wannan da ya zo da mani ya fara bayyana sai ya kawo sassauci shi kuma sassaucin da ya yi nisa har ma yake ganin komai ya halatta to dukkaninsu dai suna komawa zuwa ga tushe guda ɗaya shine wannan majusancin na cewa akwai Allahn haske akwai kuma Allahn duhu ta wani bangare za ka ga cewa waɗannan majusawa suna kama da mushrikai tunda abinda suke yi na bautar wanin Allah kamar bautar ruta shirka ne amma sun sha bamban da mushrikai wajen su ba za su aje gunki suna bautarsa ba su ba su aje gumaka suna bautarsa kamar yadda mushrikan larabawa suka riƙa yi to wannan shi ya bambanta su da mushrikai sannan sun sha babban da mushrikai su suna da wani littafi a Vesta wanda suke daukan sa a matsayin littafin su da suke samun dokoki a cikin sa sabanin mushrikan larabawa su ba wani littafi da suke ganin ya kunshi wata doka ko wata shari'a da za a bi to nan ne suka saba wa mushrikai to wannan sabanin da suka samu tsakanin su da mushrikai wajen rashin bauta wa sassaƙaƙƙun gumaka da rashin da kuma yarda da wani littafi da suke ganin cewa yana kunshe da shari'a to shi yasa aka yi ilhaqin su da ahlul kitabi ya zanto annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa sunnu bihim lokacin da aka ci su da yaki to ya za a yi wajen maganar jizya za a karbi jizya a gurin su kamar yadda ake karba a gurin ahlul kitabi ko sun cewa jizya ana karbar ta ne a gurin ahlul kitabi ba gurin mushrikai ba ba a karbar jizya daga hannun mushrikai sai gurin ahlul kitabi to su waɗannan za a hada su ne da ahlul kitabi su ma a karbi jizya a wajen su ko kuma a'a za a hada su ne da mushrikai da zanto babu maganar jizya to shine anan aka samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sunnu bihim sunnata ahlul kitab wato ku sunnanta musu sunna irin ta ahlul kitabi shine a karbi jizyar su saboda kusancin su da suka yi da ahlul kitabi wajen yakar gumaka da kuma yadda da cewa akwai wani littafi da suka yadda da shi cewa yana kunshe da shari'a to waɗanda su ne majusawa sannan Allah ce wallazina ashraku kaga Allah ya bambanci tsakanin su da allazina ashraku allazina ashraku ana nufin waɗanda suka zama mushrikai waɗanda suke bautawa gumaka da suke sassakawa suna kowa yana na kaje nashi a gida ko kuma kowace kabila tana da babban gunkinta da take bauta masa to waɗannan su ne galibi in aka faɗi al-mushrikuna to ana nufin su waɗannan da suka riki gumaka suna bautar su a sauran kuma koda kuwa akwai shirka a cikin addinin su na hada Allah da wani to amma kasancewar asalin addinin nasu baya kunshe da wannan shirka sai zato an ba su wani suna daban za ka cewa Allah cewa lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi sayyi wal mushrikina kaga duka yayi musu hukunci da daya shine kafirai amma kuma sai bambance su a suna wadanda yace ahlul kitabi wannan kuma ya kira su al mushrikina to wadanda suka yi shirka a duka al'ummu na larabawa da suka kasance kafin su karbi musulunci masu bautar gumaka sun shiga karkashin wannan alladhina ashraku da wadanda suke cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne mata don haka suna bauta ma waɗannan gumaka a matsayin suna wakiltar waɗannan mala'iku ne kamar rumuzi ne kamar symbols ne da yake nuna waɗancan mala'iku wanda suka kira shi mata shi yasa suke ba su sunaye irin da mata su ce almanat al'uzza allat da sauransu irin sunayen mata to waɗannan suna ƙarƙashin wallazina ashraku haka nan albarahima su ne masu bin addinin hindu masu bin addinin hundus to waɗannan su ma suna ƙarƙashin allazina ashraku domin suna cewa krishna ɗan allah ne abinda suke faɗa kenan kuma sannan suna yin gumakan shi wannan allolin nasu suna yin gumakansu za ka ga kowanne mai bin addinin hindu za ka ga yana da gunki da yake ajewa yana bauta masa ya ajiye a gida ya ajiye a ofis duk inda yake yana tare da shi wannan gunkin da yake masa bauta kaga sun kama da sun fi shiga ƙarƙashin allazina ashraku waɗanda suka yi shirka haka nan addinin budanism shi ma ya shiga ciki addinin buziya su ma suna cewa buda ɗin nan ɗan allah ne abinda su ma suke faɗa kenan buda suna cewa ɗan allah ne amma kuma duk da haka suna da gumaka da suke ajewa na shi wannan buri ɗin suna bautarsa ko ina suke tare da gumakansu suke to su ma za su shiga ƙarƙashin wallazina ashraku haka nan confucianism addinin confucianism na mutanen China wanda su ma suna aiki ne da koyarwar wani wanshi kong force ɗin ƙasar su ce kong ɗin kuma shi yana nufin kamar basarake ko kuma wani mai hikimar ƙasar fons shi ne suke ce masa confucianism ko confucianism saboda haka su ma waɗannan suna karkashin allazina ashraku sun shiga karkashin mushrikai saboda haka in aka ce allazina ashraku ba ana nufin kadai waɗanda suke larabawa ba masu bautar gumaka a jazirar laraba da aka sani a dukkan waɗannan addinai banye-banye da suke suna a duniya kuma har yanzu suna nan addinin buda addinin hindu haka nan majusawa duk har yanzu suna nan sabi'awa har yanzu akwai su suna nan arewacin Iraq akwai su a Sham suna nan to duk waɗannan sun shiga karkashin abin da ayat take magana akan sa saboda haka kaga babu wani addini da ba zai samu inda zai shiga ba nan bai shiga annazina amanu bai shiga al-yahud ko nasara ko ya shiga al-asabi'in ko ya shiga al-majus ko ya shiga allazina ashraku dole dai akwai bangaren da zai shiga to waɗannan duka sune Allah subhanahu wataala yace inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamah Allah zai raba gaddama tsakanin su a ranar gobe kiyama zai yi musu hukunci na adalci anan jayayya tana ta kaurewa ana ta wato musanyin hujjoji kowanne yana da awarcewa shi nashi addinin shi ne gaskiya kuma shi ne addinin da Allah yake so to wasu za su fahimci addinin gaskiya su bi shi wasu kuma za su dage su ci gaba da addininsu ba to yadda za a yi waɗannan addinan su ɓace a yadda ayat take nuna waɗannan addinan ba su taɓa ɓacewa ba za su ci gaba da wanzuwa a bayan ƙasa har lokacin da alƙiyama za ta tashi to aka je alƙiyama kuma nan ne kowa zai san inda gaskiyar take idan a nan ba kowa ba ne ya fahimci gaskiya to in alƙiyama ta tashi inna Allah yafsilu bainahum Allah zai yi bayanin gaskiyar ya yi hukunci tsakanin masu gaskiya kowa ubangiji subhanahu wataala ya hukunta shi da aikin da ya yi mu'minai na gaskiya Allah ya kai su aljanna Allah ya sa muna ciki kafirai kuma Allah ya kai su wuta Allah ka tsare mu to wannan su ne ubangiji subhanahu wataala ya ambace su a cikin wannan ayar a cikin suratul baqara kamar yadda muka karanta Allah subhanahu wataala ya ambace hudu ne kawai yace innal ladhina amanu wal ladhina hadu والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنا أبنجي سبحانه وتعالى فرؤوه من فلقما دليل تقعتا وأكوهن هكذا أتكين سورة المائدة أبنجي سبحانه وتعالى يا أبا جهود إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون anan ubangiji wa amila salihan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun anan ba ubangiji subhanahu wataala ya takaita akan hudu ya kuma yi maganar imani da Allah da ranar lahira da kuma aiki da kurai saboda waɗannan addinan sune addinan da a cikin su wato akwai waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira suka yi aiki da kurai ana samun abin ana samun sa'idun a cikin su ana samun shaqiyun ana samun dan aljanna ana samun dan wuta a cikin su a cikin allazina amanu sune al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya imani ya yi kyakkyawan aiki to zai tafi aljanna haka nan a cikin alyahudu su ma akwai wadanda suka yi imani kamar wadanda suka kasance tare da annabi Musa alaihi wasallam suka yi imani da shi suka tsaya akan koyarwarsa to wadannan da suka mutu kafin zuwan musulunci kafin zuwan wani addini da ya shafe nasu to su ma a cikin su wanda duk suka yi imani da Allah da ranar lahira suka yi aiki na kwarai su ma za su tafi aljanna haka nan a cikin nasara su ma wadanda suka yi imani da annabi Isa alaihi salam sun kasance tare da shi wadannan alhawariyuna din suka bi addinin annabi Isa alaihi salam kafin zuwan musulunci suka yi imani da abinda annabi Isa ya zo da shi suka yi aiki na kwarai to su ma za su tafi aljanna to kaga aka takaita akan wadannan ba a faɗi al-majus wallazina ashraku ba dan waɗannan ba za a taɓa samun wasu da suka yi imani da Allah da ranar lahira a cikin su ba an faɗi sabi'awa saboda su ba kamar yadda muka ce akwai wanda suka kasance muwahhiduna ne masu kadaita Allah ne subhanahu wataala da kuma wanda suka yi shirka to cikin su ba waɗancan da suka yi tauhidi suka yi aiki na kwarai su ba za su tafi aljanna sai muka ga a cikin ayoyin da suke ayoyi biyu da suke suratul baqara da suratul ma'ida an takaita akan hudu amma da aka zo ayoyin ayar nan da take cikin suratul hajji sai Allah ya faɗi guda shida to amma shi kaga a ciki ba a ce man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan ba ballantana a ce falahu ajru inda rabbihi sai aka ce inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamah saboda anan an ambato wasu da a cikin su babu sa'idun sai dai shaqiyu sune allazina almajusa wallazina ashraku su babu sa'idun a cikin su sai dai shaqiyu to haka kaga babu maganar man amana billahi wal akhirah a cikin su amma a can ana samu to shi yasa a can akai maganar lada akai maganar imani da Allah da kyawawan aika akai maganar lada da kuma kore tsoro da bakin ciki to wannan shine abinda waɗannan waɗannan ayoyin suke karantarwa sabanin yadda wasu suka fahimci kamar ayoyin suna karantar da wani abu ne daban kamar yadda zamu yi bayani wannan ayar tana daga cikin abinda malamai suka yi hujja da shi musamman yawancin daukakin malamai akan cewa majusawa ba ahlul kitabi bane majusawa ba sa daga cikin ahlul kitabi saboda haka ba a halatta yankansu ba a halatta cin yankansu ba a halatta ainihin auren matansu tunda da a ce suna cikin ahlul kitabi da an shigar da su cikin waccan ayat cikin suratul baqara an yabe su ko cikin suratul ma'ida an yabe su to saboda ba sa cikin wannan tawakkal sai ya zanto ba a kawo su cikin ayat da ta yabo ba sai aka kawo su karkashin ayat da take maganar Allah zai raba gardama tsakanin su da gobe kiyama Allah ce inna Allah ala kulli shay'in shahid Allah bai ganin komai ne yana halarci akan kowane aiki saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana gaya musu cewa waɗannan duka su sani cewa ubangiji yana ganin ayyukan da suke yi gaba daya babu wani abin da za su yi ubangiji bai san da shi ba inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abu da yake boyuwa ga Allah subhanahu wataala a sama ko a sa ko a ƙasa ambaton waɗannan kungiyoyi guda hudu guda shida da harafin adafi ce inna allazina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina wal majusa wal ladina ashraku ambato su a gaba daya a karkashin wani wata matashiya guda daya da Allah yake magana akan ta yana nuna wasu abubuwa guda biyu yana nuna cewa na farko babu ba a izina da ansawar annabawa wato ansawa annabawa kiran su zuwa ga sabanin da yake tsakanin addinai dukkanin addinai suna wato da hukunci ɗaya ne wajen dukka kowa ana buƙatar sai an sawa kiran sa kiran annabawa ba wanda aka ware aka ce wannan shi ya ansa kiran wani annabi ya ki ansa na wani ko ya ansa ya ki ansa kiran kowane annabi dukkanin su ana buƙatar su gaba ɗaya su ansa kiran annabawan Allah duka saboda haka wanda duk yayi ba daidai ba a kowane bangare yake to ubangiji zai kama shi da laifi in a cikin mu'minai al'umman nan ne aka samu wanda zai bijire ma karantar wa annabawan Allah to Allah zai kama shi ba maganar cewa ai daga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi a kyale shi haka nan sauran al'ummu masu bautar abin masu bin annabi Musa alaihi salam ko masu bin annabi Isa alaihi salam kowannen su dole ne ya bi Allah ya bi manzannin Allah sannan ya samu kubuta to al'amari na biyu kuma shi ne cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne a ranar gobe kiyama zai yi wa wato waɗannan mabiya addinai duka zai musu shari'a zai bayyana musu gaskiyar da take tsakanin gaskiyar da take cikin su ubangiji subhanahu wa ta'ala shi zai bayyana wa mai gaskiya gaskiyarsa shi zai bayyana wa mara gaskiya gaskiyarsa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce inna allaha yafsilu bainahum yawmal qiyamati ubangiji shi zai rarraba tsakanin su rarraba tsakanin masu gaskiya da wanda ba su da gaskiya tazul yawma ayyuhal mujrimun ce waɗanda suke masu laifi a ware su daban mutanen ƙwarai a ware su daban haka nan maganganu na gaskiya da aqidu na gaskiya duka ubangiji subhanahu wataala zai bayyana wannan a ranar gobe kiyama saboda inna allaha ala kulli shay'in shahid dan shi ne yake ganin komai shi yasa annabi Isa alaihi salam lokacin da ubangiji zai tsare shi cewa anta qulta lin nasi takhuduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yaqulu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budu allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihi falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid saboda haka gaban ubangiji abin da ya faɗa masa kenan lokacin da nake nan a cikin su ni dai na gaya musu su bauta wa Allah ni ba ni ne na ci kai ni Allah bane ko na ce mahaifiyata Allah ce saboda na ga musu ku bauta wa Allah shine ubangijin ku shine ubangiji na ubangijin ku kuma da zan bai sa ido akan su lokacin da nake cikin su yayin da ka karbe ni sai ya zanto kai ne bai sa ido akan su don kai ne kake sa ido akan komai anta ala kulli shay'in shahid saboda ka ubangiji subhanahu wataala shine yake ganin kowane mai aiki da irin aikin da yake don haka a ranar gobe kiyama shi kadai ne zai yi hukunci babu wanda zai yi tarayya da shi a cikin hukunci tsakanin waɗanda suka sassaba don haka wannan ala kulli shay'in shahid ala dinnan tana nuna raqaba wato kamar mutumin da yake tsaye a kanka ya tsaya a kansa aka ce a kansa ko da Hausa to saboda ka ce ala kulli shay'in yana nufin ubangiji subhanahu wataala yana kewaye da ayyukan mu babu wani abu daga cikin ayyukan mu da yake fuya ga Allah subhanahu wataala wannan ayar da ayoyin da suka gabata da suratul baqara da suratul ma'ida wasu suna amfani da su wajen nuna cewa addinai duka addinai duka gaskiya suke dauke da shi kuma za su kai mutane zuwa ga Allah suna nuna wa mutane cewa duk addinin da ka samu kanka a ciki to kada ka damu ka ci gaba da wannan addinin zai sada ka da Allah subhanahu wataala hujjar su wato masu wannan maganar ina hikaito muku maganar wasu ne wanda suna danganta kansu da musulunci ne ba wai wasu daga wajen musulunci ba masu danganta kansu da musulunci wasu ma da danganta su da malinta suka ce dukkan waɗannan addinai ne waɗanda za su hada ka da Allah kowanne ka riƙe addinin Allah sai su kawo wacce aya cikin suratul baqara innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajrun inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wasu kawo wacce cikin suratul maida sai su ce to gashi Allah ya ce falahum ajrun inda rabbihim kuma babu magana cewa kai kake kan gaskiya sai ba za ka ce kai ne akan gaskiya ba saboda anan a suratul hajji ai Allah ya ce inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamah ai Allah ya ce sai an je lahira ne in ma akwai wata jiƙaƙƙiya sai an je lahira ne Allah zai bayyana ta amma anan kawai kowa ya sha kurbin sa yayi abin da yake a yanzu akwai waɗanda suke wannan da'awar akwai waɗanda suke nuna cewa baya halatta musulmi ya ce ma wani wanda ba musulmi ba kafiri musamman ma ahlul kitabi ba za ka ce ahlul kitabi kafirai ba wai ai Allah ma ba cewa yi musu kafirai ba Allah ma ai ahlul kitabi ya kira wasu to wannan aqidar ta fara yawa a al'alamul islami a tsakankanin musulmi a duniya ana kokarin cusawa matasa wannan aqidar cewa zafin addini ne da tsatsauran ra'ayi zai sa ka dubi wani wanda ba musulmi ka ce masa kafiri saboda ka in ahlul kitabi ne ka ce masa ahlul kitabi kawai amma kar ka ce da shi kafiri ba komai da hujjar su shi ne wannan ayar da ayoyin da muka ambata a baya cewa Allah ya ce falahum ajruhum inda rabbihim ta kai ma har wasu daga cikinsu suna cewa lalibe ma kowa yake ado ba ka da tabbas kai ma da kace kai musulmi ne ai ba ka da tabbas akwai masu faɗar haka wasu za ka gansu har da rawani a kansu na malinta wannan aqida ce mai haɗarin gaske duk aqidar da za ta ce babu bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ta fuskar addini cewa duk addinan ɗaya ne kowanne kana iya ka bauta wa Allah da shi wannan kafirci ne wannan ba a taɓa samun saɓani tsakanin malaman musulunci ba akan cewa mutumin da zai daidaita kowane addini da na musulunci wannan kafirci ne sannan ƙaryata ayoyin alƙur'ani ne da dama ayoyin alƙur'ani da yawa sun nuna mana cewa ahlul kitabi wanda ba su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabin Allah ba ba su yi imani da alƙur'ani ba kafirai ne alƙur'ani ya nuna mana wannan laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha duk waɗanda suka ce Allah uku ne sun kafirta ba maganar Allah bace wannan yayin da kace wanda yace Allah uku ne ya kafirta wani yace a bai kafirta ba wa yake wa martani Allah maganar Allah yake suka ubangiji subhanahu wataala yana cewa wala taqulu thalatha in tahu khairan lakum kada ku rika cewa Allah uku ne ku daina wannan shi yafi muku alkhairi lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeena haka Allah ya hada su ahli alkitabi wal mushrikeena yace alladhina kafaru wadanda suka kafirta sannan ubangiji subhanahu wataala yana cewa ya ahli alkitabi lima takfuruna bi ayati llahi wa antum tashhadun ya ahli alkitabi ya ku ahli alkitabi lima takfuruna bi ayati llahi me yasa kuke kafircewa ayin Allah waye yace sun kafirce ba Allah ba ya qul ya ahli alkitabi lima takfuruna bi ayati llahi wa antum shuhada me yasa kuke kafircewa ayoyin Allah alhalin kuna sani saboda ayoyin alqur'ani da dama suna dauke da bayanin cewa wadannan da suka saki hanyar Allah suka kama wasu abubuwa guda uku suna bautar su ba kafirai sunan su a shari'a musulunci in su a addinin su mu'mini ne mu ba suna ganin mu kafirai to mu kuma a addinin mu mu'mini ne su kafirai ne haka haka amma ka ce kafiri ba za a ce masa kafiri ba to me kake so a kira shi sannan musulunci ya kirawo su gaba ɗaya ce su zo su musulunta inda a ce addinin da suke yi gaskiya ne musulunci ba zai alqur'ani ba zai kirawo su ba Allah subhanahu wataala ce qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtum wa in aslamu faqad ihtadu Allah ce ka gaya ma wadanda aka ba su littafi yahudu da nasara kenan da ummiyina sune larabawa mushrikai a aslamtum shin wai kun musulunta kun yadda kun musulunta saboda kai ce in kun musulunta kun shiriya in kun musulunta kun shiriya saboda ka ashe kaga da a ce addinin da suke mai kyau ne dan menene za a ce su musulunta annabawan Allah ma kansu gaba daya Allah nuna musu yayi cewa dukkan annabin da yake nan gare annabi ya bayyana to ya ajiye abinda yazo da shebi na annabi sallallahu alaihi wasallam wa idha akhadha Allahu mithaqa alladhina wa idha akhadha Allahu mithaqa an-nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشهيد الله ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون سنه أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون الله وأنبا ويدكك بعدها سبور الكور دنيدكم لما آتيتكم من كتاب وحكمة littafin da na baku da hikimar da na baku saboda wannan littafi da hikima da na baku sannan wani manzo yazo muku yana gaskata abin da yake tare da ku la tu'minun nabihi lalle wallahi za ku yi imani da shi wala tansurunna kuma lalle wallahi za ku taimaka masa Allah ce akhadhtum ala zalikum isri kun karbi wannan alkawari a hannuna suka ce akrarna mun karba Allah ce to ku shaida ina tare da masu shaida وانا معكم من الشاهدين شي فمن تولى بعد ذلك وندفع سياقين انباوا الله يكي مغنا يجي duk cikin ku wanda kuma ya bijire annabin ya bijire yake ban annabi sallallahu alaihi wasallama chi fa ulaikum alfasiqun wadanda sun zama fasikai sannan Allah chi afa ghayra dinillahi wa bun wanin addinin Allah suke nema kuma a gabacen kuma ubangiji ya ci gaba da cewa man yabta ghayra alislam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin na so nayi bayani sosai to amma gashi mai daga hannu yana ta daga hannu insha Allah gobe za mu karkare bi iznillahi Allah ya ba mu lada na kuskure Allah sallallahu alaihi wasallam